ni ina idan kaina kuma ina idan al'umma abin sa ba nake idan al'umma dan irin su ga hina ne musu hanya cin abinci suna cin abinci
ina kira ga sani garka ka ja tsufanka ka ja girmanka ka san mun san ka
mutun da muke a karamar hukumar Geza bamu taba samun shugabanci irin wannan ba mun lalasan zaina Allah ya saka ma da alheri muna nan tare da kai 100%
waɗannan da ma sauran wasu batutuwa na siyasa za su zo muku ne a cikin shirin hangen dalala wannan lokaci mai sauraro assalamu alaikum Muzammil Ibrahim ya kasa yake cewa barkanmu da wannan lokaci kana kuma sannunmu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin hangen dala shirin da kan yi duba kan batutuwan da ka zama tarnaki ga cigaban demokradiyyar kasar nan bai da baiwa ƴan siyasa damar tofa albarkacin baki karkashin sashi na 39 na kundin tsarin mulkin wannan kasa tun bayan da ministar kudi kasafi da tsare-tsare Hajjia Zainab Shamsuna ta bayar da sanarwa cewa gwamnatin tarayya ta shirya tsab domin karin farashin kayayyakin da ake kira da VAT wato valued added tax masana ke tofa albarkacin bakin su musamman ma da wasu ke ganin cewa ta irin waɗannan hanyoyi ne gwamnatin za ta fada da hanyoyin samun kudin shigarta musamman ma da gwamnatin ta dau aniyar ƙara kudin shigar domin ƙarawa daga hanyoyin da take samu baya ga man fetur wasu masana na ganin cewa wannan mataki ne da zai ƙara jefa ƴan Najeriya cikin matsanancin hali da zai ƙara kuntata rayuwa wanda kuma daman ɗan Najeriya ya tsinci kansa a cikin halin matsalancin tattalin arziki tun a baya sai dai wani batu da har yanzu ƴan Najeriya ba su fahimta ba shine shin ƙarin kuɗin wa zai shafa wannan dai ya samo asali ne da wasu masana tattalin arziki ke cewa ƙarin zai shafi kusan dukkan kayan masarufi da kuɗin su zai ƙara hauhawa ko da dai a gurin Muktar Ilyasu da ke nazari kan tattalin arziki ya ce sam al'umma ba su ma fahimci yadda ƙarin harajin VAT din zai shafi kayan masarufin ba domin akwai iyaka ba duka kayan ne za su tashi ba
ta san dan buɗe warware dan matsalar da niji tana hargitsawa akan VAT ƙarin da aka yi shi VAT ina wani
ƙarin kuɗin haraji
eh ƙarin kuɗin haraji ko shi wannan VAT din wani abu ne wanda mafi yawanci ya fi tasiri akan abubuwan da ake shigo da su kuma nan muke kusa da border mafi yawanci duk abubuwan da muke ta'amali da shi wanda ake shigo ta bayan gida ake shigo da shi kamar shinkafa nan da ake ta magana ba wai kai tsaye gwamnati take ake kawo a'a ta bayan gida ake shigo da ita saboda haka duk wanda ya shigo da ita sai in ya shigo da ita ta hanyar da ta dace kamar yadda ake cewa koma ne ga shigo da shinkafa da sauran kayan abinci ana gani ba dan ko can ake da sauran abin da ake na control amma kamar yadda muke haurwa da sunan shinkafa ba abin da zai samu ba za ta tsaru in kaga ta karu wannan ƴan kasuwa ne amma ba wai da sakamakon wannan saboda ai ba sa biyan bata bata ana biya ne ga abin da wurare manya ke da rajista da gwamnati su ne yake zuwa a karba no suka sayar sakamakon sun sayar sun ake fitarwa amma wurare kananan kasuwanni cikin kasuwannin mu wa'ina duka wanda ya ce da kai wai akwai bat bazance ne wannan
wato batu da ake kenan ba kowane kaya za a sa wa wannan haraji
a ka'ida ma duk wani abin da aka noma a Najeriya ko me tun daga shinkafa har zuwa gero ko menene shi ba harajin bat a kan shi duk wani abin da aka yi kera a Najeriya mafi yawan duk abin da shafi misali ilimi da lafiya babu haraji akan su ba wannan batin akan su duk wani abin da za a shigo irin wannan amma in za a shigo da shi kamar shinkafa to za ka biya mata in za ka shigo da
duk wani kayan da za a shigo da su daga
yawa amma in shi ma ya shafi ilimi ko lafiya ba ba ta jikin shi ina son ku bani saboda ba komai ne ba wannan duk wannan da ake zance wannan ba komai bane sai abin da a Najeriya kan misali abincin da ake da shi nomawa a Najeriya kowane iri in za ka shigo da shi ta hanyar da ta dace kamar a Lagos inda ake da control to wannan ne za a iya taza haraji na VAT amma kamar yadda suke haurowa da daddare karfe 1 dare zuwa karfe 5 an hauro da shi wani ta jaki wani ta keke wani ta mashin wani ci da a gansu a kasuwa to ya zai wa za ka gani wani ma zai duk wanda ce da kai ya bada bata ƙarya yake
Muktar Ilyasu kenan mai nazari kan al'amuran tattalin arziki batu ne da yi da masana ke baje ilimi a faifai domin ilimantar da ƴan Najeriya kan matsalar ta VAT kan wannan batu dai Dr. Abdulsalam Muhammad Kani da ke koyarwa a kwalejin Sa'adatu Rimi sashen tattalin arziki ya kalli wannan batu
dukkanin wani kaya da aka yi shi a Najeriya ko aka shirya shi a Najeriya ko aka shigo da shi daga wata ƙasa cikin Najeriya doka ta ce wannan kayan akwai haraji a kansa kuma a nan waje yana da kyau mu gane zancen wani ma ya ce ai ba haraji ne na kowane kaya ba dama abin da muka sani shine dukkanin wani kaya da ka sani to ana cewa is vatable ma'ana kowane kaya ana dora masa haraji sai waɗanda doka ta ce banda wannan banda wannan yanzu kaga in kana matsayin diplomat ko wani abu da ya shafi NGO duk kayan da za su siya babu haraji a kansa saboda haka mu dawo mu kalli wannan matsalar ta ƙarin da aka yi ko aka ce za a yi daga kaso 5 zuwa kaso 7.5 to a mahanga ta tattalin arzikin ƙasa shi ƙarin haraji yana kawo kunci shi ƙarin haraji yana rage wa konsuma abin da ake cewa purchasing power saboda haka wannan abin yana fada illoli masu yawan gaske na ɗaya daga ciki zai rage mana abin da ake cewa purchasing power in har ta tabbata to kayan da kake iya siya nake iya siya da sauran al'umma za mu samu raguwar siyan waɗannan kayayyakin in biyar kake siya sai ka koma uku ko ka koma hudu abu na biyu ƙarin haraji yana zuwa da abin da ake cewa ƙaruwar farashin kayayyaki ko abin da ake cewa inflation abu na uku idan wannan abin ya tabbata kuma ya zamanto cewa kuɗaɗen da mutane suke samu bai canza ba musamman ma'aikata ba a yi minimum wage ba albashinka bai canza ba to 'yan kasuwa za su yi asara asarar da za su yi shine za a samu koma baya wajen zuwa kasuwa a riƙa siyan
Dr. Abdulsalam Muhammad Kani kenan na kwalejin Sa'adat Turimi a nan Kano. Malaika jam'iyyar PDP wacce bayan kayi da ta sha a hannun shugaban ƙasa lokacin zaɓe kuma ta ƙara shan kayi a gaban kotun sauraron ƙorafe-ƙorafen zaɓen da kotun ta yi watsi da buƙatun jam'iyyar PDP kuma ta tabbatar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a matsayin mutumin da ya lashe zaɓen 2019 ko da dai ɗan takarar shugabancin ƙasar nan na PDP Alhaji Atiku Abubakar ya tabbatar da cewa zai kalubalanci wannan hukunci a kotun kolin wannan ƙasa wanda kuma domin nuna goyon baya ga wazirin Adamawan Alhaji Atiku Abubakar tuni gwamnonin jam'iyyar PDP suka bayyana cewa suna fatan kotun koli za ta karbe kujerar shugaban ƙasa daga hannun shugaba Buhari ta kuma damka ta a hannun Atiku da suke da yakinin shine ya ci zabe Wannan fata dai ya fito ne daga kungiyar gwamnonin jam'iyyar PDP wannan shugaban kungiyar gwamnonin Siraki Dickson ya sanya wa hannu gwamnonin sun bayyana cewa babban dalilin da yasa PDP za ta kalubalanci hukuncin shine domin idan ba su yi hakan ba al'ummar Najeriya masu tasowa nan gaba za su fuddare daga samun adalci a kotun sauraron ƙorafe-ƙorafe Mu dawo nan Kano da zamu fara da batun kiraye-kiraye da 'yan siyasa ke yi musamman ma domin sharbar roman demokradiyya hanyoyi dai na daga cikin ayyuka da kanawa ke kokawa musamman ma a wannan yanayi na damuna da muka jiyo Alhaji Mato bangare na jam'iyyar APC na kira ga gwamnan Kano da ya kawo musu dauki
Hanyar mu ta Bela wacce ta tashi daga tsamiyar gare ta Dakata ta je Rangaza ta wuce Bela ta wuce Dan Madanhu ta wuce Zango ta wuce Tsalle ta wuce Kwanan Minjibir ta dawo daga Zango ta wuce Bangare ta wuce Iyasanci ta wuce Sankarawa ta wuce Kwanan Minjibir ina roƙon mai girma gwamna wannan hanya tun lokacin Sardonan Kano Musa Ilyas Kwankwaso ya je yayi mana wannan hanya har yanzu hanyar nan an manta da ita kuma an dauko aikin hanyar lokacin zuwa mai girma gwamna to daga Rangaza abun ya ci tura mai girma gwamna daga Dan Madanhu kafin ka zo asibitin Bela mai girma gwamna in aka dauko mace da ciki in ba ai sa ba da ita da cikin gaba ɗaya sai an rasa su mai girma gwamna muna roƙonka a matsayin ka na kadilan Islam yanda Buhari mai girma shugaban ƙasa yake aiki kai ma kake yin aiki muna roƙon alfarma mu ma a tuna da mu a hanyar nan garirka ne masu dimbin yawa a hanyar daga nan kwanaki mataimakin gwamna ya je Tsalle karamar hukumar Geza mai girma shugaban karamar hukumar Gezawa ya roƙo akan hanyar nan da ita da wani ruwa da wani cin ruwa a Mista Tudu amma shi ma mai girma shugaban karamar hukumar Geza da shi da Murtala Alhassan Zaina to alhamdulillah inda naji dadi da yake yanzu Gezawa ta dau saiti saboda karamar hukumar nan ta Geza Murtala Alhassan Zainawa ya hada kan shugaban karamar hukumar Geza da shugaban jami'a na karamar hukumar Geza Alhaji Dan Azumi Dambal da shugaban aiki da sakataren ilimi na karamar hukumar Gezawa Abdullahi Ajuji da shugaban ma'aikatan lafiya Alhaji Aliyu Kiru waɗanda DPO mu na karamar hukumar Geza sun hadi yanzu sun da kansu da shir mataimakin shugaban karamar hukuma da kansulolinsu da sakataren karamar hukumar Geza sun hadu kullun aiki suke ba dare ba rana domin a wannan satin shugaban karamar hukumar Geza ya siyo gyaran kayan aiki na gyaran tuka-tuka duk karamar hukumar Geza duk mazabar da take karamar hukumar Geza yanzu ana binta ana mata tuka-tuka wacce ta lalace ana gyarawa wacce ba ta wacce gurin da babu ana yin sabuwa kuma sun dau aiki na gyaran masallatai na Hansu Salawatu da gyaran tituna da gyaran asibiti na Shakatabi wannan tunda muke a karamar hukumar Geza bamu taba samun shugabanci irin wannan ba mu lalasan zaina Allah ya saka ma da alheri muna nan tare da kai 100%.
Dattijo Alhaji Mato bangare kenan na jam'iyyar APC shi ma dai Musa dan Zaria hadimi a gidan Honorable Musa Iliyasu Kwankwaso ya shigo yana yaba wa mai gidan nasa sannan yace zaben gwamna Ganduje alheri ne a Kano
dan haka ya tabbatar wa tun mutane a bayyawa Dr. Abdullahi Umar Ganduje ga alheri ne ga zaben al'ummar jihar Kano wannan ta tabbata daga inda aka dinga bin mutane ana gida gida ashe gida gidan nan akwai ta nafaka to amma ko babu komai gida gidan nan dan Kano ya fahimci menene gida gida kuma duba da irin abubuwan da kullun ba za su bar gwamnati
amma a lokacin gida gida ai magana ake na abba gida gida kawo kuwa ana nufin kamar siyasa ta leka kowane gida kenan ta abba
eh to wannan abban da kake magana to ina jin koshi din ne amma da gida gidan da ya nuna mana yanzu wani abu ne wanda mun jaro muke fatan Allah subhanahu wataala Allah ya dakatar mana da shi amma wannan gaba nake kira ko babu komai muna jira mu ga sakamakon zaman da za a zartar a yau din nan duba da yanayin yanda ake tunanin ko wata maganganu za su biyo baya to zamu jira mu gani wani malami ake so a turo kuma a wannan gaba nake kai mal albuci kai ne ake amfani da kai in abu yazo a ce taho radio a maganganu kana malami kuma mu da muke jin larabci sai ka dauko larabci mutanen kauye na dadata can wanda aka daina amfani da shi ka zo ka rike kuma gano gari ne na mutane masu ilimi to amma wannan gaba muke jira mu ji shin wannan salon da me zaka fito amma dai na so in tabbatar maka duk wanda za a gano ko za a turo shi ya zo radio akan mai da martani ko magana akan abin da ya shafi wato gwamnatin Ganduje to mun gane mu da al'ummar jihar Kano mun gane me ake nufi da gida gida domin muna ji a jikin mu nan gaban da ni da al'ummar jihar Kano muna so Allah ya kawo mana karshen wannan gida gida domin wannan gida gida tunda muka gane mai girma gwamnati shine
ya tsorata ku kenan
eh ai gida gidan nan wato kai yana ji a jiki kai ne ban sani ba ko kai baka ji a jikin ka amma gida gidan nan wani abu ne wanda ya nuna cewa duk gidan da ka san dai ne da gidan da babu abba ashe mai girma gwamnati Dr. Abdullahi Umar Ganduje shine alheri ga Kano to muna Allah subhanahu wa ta'ala godiya kuma Allah wannan gida gida ka dakatar mana da ita daga nan har abada
yanzu dai dan Zaria ya tabbatar da cewa kowane gida akwai soyayyar abba gida gida kenan
ko eh to ai ka ce abba gida gidan nan wani abu ne daban kuma wannan gida gida mutun wani commissioner ya nusar da mu ya gane da mu kuma mun shiga rasashi mu ƙara gane yanda abin yake amma dai wannan gida gida gaskiya mai girma gwamnati shine alheri mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ka ba mu mai girma gwamnati da Abdullahi Umar Ganduje domin da wannan gida gidan ne to da ba a san karshen ta kuma ba a san me za a yi
Musa dan Zaria kenan na APC wanda kuma fitar sa yake da wuya Honorable Gambol ya ja in na Kwankwasiya ya shigo yana mamaki da shirin gwamnatin Kano na bayar da ilimi kyauta kuma dole
muna godiya ga Allah mutanen Kano ku ci gaba da yo engineer Abba Kabir dan Yusufa addu'a domin shari'ar nan ta taho gangara aski yazo gaban goshi kun san yafi zafi a ci gaba da yi wa Abba Kabira addu'a ta fatan alheri Allah ka ba mu nasara Allah ka sa mu kada su Musa dan Zaria Allah ka sa mu kada Ganduje mu kada karaban Ganduje kuma anan nake so in yi godiya ga Allah mai girma gwamna kullun ta Allah kana ikirarin ilimi kyauta har da wani magana wai dole to ina dole take ai da dole kake sai ka je ka biya kudin neku maganan neku ake yanzu ba magana free education ba neku lokaci ya kusa kurewa shine magana isa kullun ta Allah muke example da irin sa Ado Jafaru shine fa isa mu da immigration ibada over ibada ta dan sanda ibada ta kwatsan ibada ta federal fire service ya kamata ka rinka koyi da irin wancan mutane irin sa Ado Jafaru
Gambolia jayin ku ka fara asasa wannan ilimi kyauta amma fa gwamnatin naku kafin ta kare kun gaza
ni lokacin da muka haka muka yi mu cewa muka tun da kan matakin primary secondary jami'a har kasashen waje mun yi an gani an amfana ga Dr. Sani Dan Juma nan ga shi Dr. Oban Mata nan duk irin yaran da muka koyar ne suka samu aiki wayansu suna can kasashen waje wayansu direbobin jirgin sama wayansu direbobin jirgin ruwa a haka muke so a tabbatar da jihar Kano
idan dan al'ummar jihar Kano kuke kamata ku gwamnatin fatan alkhairi
ai da ina san ayi maka fatan alheri lokacin da yake ya bude gada Murtala Muhammad Labubu we sai kirawo mai girma shugaban tarayyar Najeriya Malam Muhammadu Buhari ya dage yace ya bude ina tafiya sai rufe ta yau fa aka ce ya kirawo Yemi Osibanjo da Adamu Adamu ministan ilimi su zo su kaddamar da free education dole amma suna tafiya sai kuma kullu jiya sai laji yana cewa wai yau mun kaddamar me ka kaddamar
Honorable Gambol ya ja yankin dan jam'iyyar PDP shi ma dai dan zaura boda na Kwankwasiyar ya shigo ne yana yin tambayoyi ga gwamnatin Kano bisa wata ziyara da ya kai kwarar Dangora
sako ne zan isar amma mai dauke da tambaya ga mai girma gwamnatin Kano wanda ya kai ziyara je karamar hukumar Kiru a kwana Dangora shin wai abin da ka je yi je mai girma gwamna ka je duba shanu ne na yan uwanka koko ka je duba asibitin kwana Dangora in ka je duba asibitin kwana Dangora ne gaya mana yaushe za a gama asibitin amma mai girma gwamna mutanen kwana Dangora tun tsawon shekaru da suka gabata tun Bature yana dan kauye gari ne na yan kasuwa gari na wayoyin mutane sun san abin da suke yi wannan asibiti idan da an ga damar a gama shi tun a wannan lokacin dan naga mutanen ka suna shika baki suna na kafafa ka zo ka duba wai asibiti ne a mu iya fahimta mu ka zo duba shanu kuma ka kalle ne wanka fara ne suke tsanda da kuka a jiyan nan cewa an ce shanu sa na sata ne mai girma gwamna in zaka gama mutanen kwana Dangora asibiti ka gama musu idan ba za ka gama ba ka gaya mana ina aka dosa dan kwana Dangora hisa da kaje ka gama ba wanda yake daga maka hannu
idan kana magana ya ji ya duba shanun salifi ne idan mutun yana kiwo ya bawa abin da yake kiwo abinci
ba fa shanun sa bane an ce an tare shanu ne wai barayi sun sato za a raba mutane masu a ba su haƙƙin su kuma daga ƙarshe kai da kaje wancan aikin sai kuma ka tafi kallon asibiti to ai shine tambayar da muke ma ko da haka kona dan gurafa da kai go sun ki daga maka dan garin abba gida gida ne garin yan kunkusiya ne sun ki daga maka hannu amma da kai wannan asibitin dan alfarma aikin da suka yi maka ya kamata su kallo wannan abun su daga maka hannu
idan so kake mai girma gwamna ya gyara asibitin nan ai da ta gyara kalaman ka ba sai ka zo kana yin kalaman hayya ba mai girma gwamna mutum ne mai karɓar shawara da ka zo ka ba shi shawara akan gyara wannan asibiti ai ba wani abu bane tunda al'ummar jihar Kano za a yi wa aiki
aisha nake tambaya nace duba asibiti je ko duba shanu shine tambaya ta in aka bani amsa to mai girma gwamna sai mu gane kona dan gora ka zo ka duba musu asibiti ne dan a ci gaba da aiki
dan zaura bauda kenan na kwankwasiya daga karamar hukumar birni kuwa Haidar S Sharaɗa ne na jam'iyyar APC ya garzo wannan fili yana kalaman martani ga wani da yace ya shiga hurumin su a siyasa
kai wancan tsohon alƙalin nan munin sol mutumin da ba zai iya tara ma mutum biyar a mazabarsa ba wai shine saboda ya karba shi ma waje zo ya dinga cece kuce yana taba mana jagoranci to wallahi a shirin ɗinka
amma kai ka ce dan siyasa guda kuma ka ce wai ba zai iya tara mutum biyar
to wai yake da shi yaro ya zo ya gara ma layin da ba zai bulle ba
wani irin layi aka gara masa
ya gara mai layi da zai zo yana rigima da jagorori wanda sune jagorori na amana na ganduje tunda tun talitali sune ma sune kashin bayan fa gandujan su suka ka wannan muntarin nan fa da kake gani fa shi ya kama ganduja
muntari shaka ce kuma shi ya ka ganduje
shi ya ka ganduje kan kwasa fa ba san ganduje yake ba a lokacin amma mun tare yana algunciya mun shine ya fito yace ganduje zai mun tare shi ya ka ganduje kaga ana dan amanar ganduje ba to duk wanda yaji an ce dan amanar ganduje to mun tare ishak shi
a lokacin fa ganduje fa shine mataimakin gwamna
shine mataimakin gwamna amma kan kwasa baya san sa abba yake so ya kawo
kai wa ya ga ma a lokacin
to ai kowa ya sani abba yake so ya kawo amma mun tare ishak din ne yana algunciya mun ya hada ciyama mi portfolio local gan me yace su ganduje zai to shine wannan dan amanar ganduje mun tare ishak kansilan nan namu na sharaɗa wanda baka daga waya sai a kira ka sau 50 a waya ba zaka daga ba haka kake tunanin zaka zo kai mana takardar ciyama
kai ya kai kasancewa su 50
baya daga waya sai ka kira shi sau 100 bai daga ba sai dai in biyan bukatar
ka kira sau 100
in biyan bukatar sa ce shine zai neme ka saboda haka mu alati da yabo Umar Sharaɗa shi zami a takardar ciyama a Kano munin su ba in kuma Allah ya sa ba mu samu ba to a baya ciyama ba za a ba mu a sharaɗa wannan magana haka take saboda haka alati da yabo Umar Sharaɗa nan shi zami ya fi ka mu'amala mai girma gwamna ba za dai mu na kira ba a taimaka wannan hanyar tamu ta sharaɗa idan aka yi ruwa da kwale-kwale muke shiga ya kamata mai girma gwamna a zo a yi mana wannan hanyar a taimaka saboda muna cikin wani hali wannan hanyar tamu ta sharaɗa tana ɗaya daga cikin hanyoyi manya a cikin garin Kano
kwale dai Haidar S Sharaɗa na waɗannan kalamai na suka ne a gabar ne muka jiyo baban Naira ɗaya ta na mamaki yadda Shamsuddin Dambazau ya kasa ɗaukar kaddara ta siyasa bayan da kotu ta tabbatar da cewa ba shine dan majalisar tarayya ba
ni abin da yake bani mamaki Shamsuddin Dambazau ka kasa runguma kaddara ka yadda cewa Allah shi yake bada mulki ga wanda ya so a lokacin da ya so ya kuma karbe a lokacin da iso Siraja Idris Kanawa Allah ne ya kawo shi kai da kace baka da niyyar ka dauka kara domin wannan hukunci bai ma shafe ka ba yau muka ji ka a kotun Kaduna ka je ka dauka kara to muna tabbatar maka kota a Najeriya yanzu adalci take yi domin kotu tana kokarin kamanta gaskiya kuma ina tabbatar maka Siraja Idris Kanawa yana nan babu wanda zai taba shi shine zababban dan majalisa mai wakiltar takai da Ismaila domin mun san cewa alƙalan nan suna kamanta gaskiya a Najeriya
to baban Naira idan har kun san cewa kuna da wani tabbaci menene na tsorata dan an ce shi ya dauka ga kara
a ai ba tsorata muka yi ba shi fa wannan mutumin da ake magana akan sa na farko a primary election bai zo na daya ba a primary election bai zo na biyu ba bai shiga secondary election ba sannan a dokar Najeriya shine dole sai ka shiga primary election ka ci primary election sannan ka tafi secondary election ka ci secondary election amma ina tabbatar maka wannan zaben fa da suka yi a jam'iyyar state APC suka yi abun su can shi ne ya shafe su an zo an yi disqualifying din su the next person da ya kamata ka dauko izo ita maki talakawan sun mallaka kai Siraja Idris Kanawa ne
kai da ba dan jam'iyyar ku ba ya ake kasancewa bai shiga wayancin matakan primary election da ka fada
duniya ma ta san bai shiga ba kuma kotu ta tabbatar bai shiga ba domin da ya shiga secondary election ai ba za a tsaya ma ana wani cece kuce ba shi za a dauka a ba kujeran nan kuma ina tabbatar maka mu a shawarce da za ka yi hakuri ka koma can mazabarka a baka takararka ta kamsula watakila ko ka fi kwarjiniya idan talakawa amma yanzu Allah ya yi ikon sa wasu mutane suna son su ja da ikon Allah to shi fa Allah in ya tsara abin sa babu mai hana shi ina tabbatar maka sarkin yakin Ismaila Siraja Idris Kanawa shine zababban dan majalisa mai wakiltar takai da Ismaila zai zo ita miki talakawa a Ismaila da takai
baban Naira ɓe take nan hadimi a gidan honorable Idris Kanawa Yanzu kuma bari shirin na mai leka majalisar dokoki ta jihar Kano, wacce a zaman majalisar na yau, ƴan majalisu masu wakiltar ƙananan hukumomin Ungwa-Goda Kumbotso suka gabatar da ƙuduri a zauren majalisar. Bayan da shugaban majalisar Alhaji Abdulaziz Garba Gafasa ya gabatar da ta'aziyya da kuma kunshin ayyuka da majalisar za ta aiwatar a Talatin nan. Dan majalisa mai kirta karamar hukumar Ungwa-Go Aminu Sa'adu Ungwa-Go ya gabatar da kuduri akan majalisar da ta yi kira ga gwamnatin jiha da ta kawo al'ummar da ke zaune a yankunan zangon marikita gayawa zuwa dan kunkuru dauki bisa zaizayar kasa da suke fama da ita a halin yanzu, inda ya ce al'ummar suna cikin yanayi na tashin hankali, wanda ya ce gwamnati lallai ta dauki mataki na gaggawa wajen magance wannan matsala. Kudirin wanda dan majalisa mai kirta karamar hukumar Wudunnuwa Abdullahi a cika ya goya masa baya, inda majalisar ta amince da kudirin nan take. Shi ma dai dan majalisa mai kiltar karamar hukumar Kumbotso Mudas Sir Ibrahim Zawaciki ya gabatar da nasa kudirin akan majalisar da ta yi kira ga gwamnatin jiha da ta yi titi daga rukunin gidajen Zawaciki Samegu Danbare da kuma zuwa titin Gwarzo, inda ya ce mutanen yankin na fama da matsalar hanya wanda suke shan wahala sosai saboda rashin kyawun hanyoyin, wanda ya ce matakar aka yi wannan aiki al'ummar za su fita daga matsi na hanya. Kudirin wanda dan majalisa mai kiltar karamar hukumar Bagwai da Shanolo ya goya ma baya, inda kuma nan take majalisar ta amince da kudirorin. Kilemu ta majalisar dokokin jihar Kano ta rawaito cewa majalisar ta dage zamanta na yau zuwa Talatin nan da muke ciki. To wannan kenan. Muleka Santoriya ta Arewa da muka jiyo sarkin yakin Santoriya ta Arewa Alhaji Sani Garka dan Batta, wanda ya shigo yana mamaki bisa gaskiya da yace ya fada, amma masu baki da kunu suka kaddamar masa.
Wai dan na fadi gaskiya, sai ga ƴan kuikuyo na mai bakin gilas suka yanyemo Miramiru
baba,
kuma a cikin ƴan kuikuyan hadda da ruwa guda biyu da kuma kyan wallami. To ina gayawa da ruwa guda biyu da ƴan kuikuyo da kyan wallami ne wannan da man ne muku ne mabudi na kuci abinci kamata yi ku mun godiya. Kuma ina gayawa dirwa na gwale da dirwa na dala da kuma kyan wallami ta bakin wafa wacce sai kai a gurin yanzu ba ta zuwa
kamar yaya baba.
Daga jimizan bilu ina da gayawa dirwa na gwale da dirwa na dala da kyan wallami ta bakin wafa wacce sai kai yanzu ba ta zuwa. Naji kun yi wata magana akan wai abin da hana ni mai bakin gilar ba ya dauka wayata wai saboda wata hirama da muka yi da wani amini na ya tura a waya aka rika gani. To alhamdulillahi ka san hi sharri an kai ka karfe kofa sai ya dawo wanda ya mun wannan din sai gashi ma an mai kamar yanda ya mun. To gari ni ma ba wanda ya kama ni, amma shi jami'an tsaro suka kama shi sai da yota shida kanan aka zo aka yi bincike a gidan shi aka tabbatar da abin sharri ne kanan aka sako shi, wanda ni kaina naji na jajin tamar wanda kuke karewa mai bakin gilas din in kun tuna dan nasarawa ne ya ba sharri ya tuttura a waya a yanzu haka yana daure ya kuzan fitowa. Ku tuna jagoran mu mai kuma gwamnan Kano sai da aka mi irin wannan sharrin, kuma in mutukan babu heda mutum hudu in ku kuna gani gaskiya ne sai Allah ce tufa ulaika inda lahi humul kadhibuna agun Allah makareta ne ni da ni aka kafa PDP tun tana ji sace ko tun daga lokacin da muka fadi hekaro ya kada mu har ya zuwa 2025 a kullun zamu je gidan Ganduje anan ma muke taro bai taba korar kowa ba da dakin taro. To wannan shine dan siyasa, amma ba dan yazar da za a bashi matsayi ba dan dauki mara sabe ba da noman ka ba yace ba za a je gidan shi ba.
Baba sun ce su abin da yake damun su da dan al'umma kake da sauki, amma dan ba a baka kayan aiki bane kake tare jijiyar waya.
Ni ina yi dan kaina kuma ina yi dan al'umma, abin sa ba nake dan al'umma dan irin su gashi na nemo musu hanyar cin abinci suna cin abinci, kuma wannan na san ba mai bakin gidas bane ya biya, wanda ya biya wani tsohon SA ne wanda ake zargin shi an bayi koyan su maƙudan kuɗi za a taimaki addinin musulunci ya cinye, sannan ya armautar siyasa ta kawu ya cinye, sannan zan yi rabin awa don faɗi komai nahi. Kuma a maganan nan Mizambila anan ne na ambaci sunan wani, amma sai ga dirwa na gwale ya faɗi sunan wani, wannan wanda ya faɗi ɗin to yana daga cikin wanda ba a zuwa gidan shi, kuma in an waya ba ya dagawa kuma kowa ya san.
To sai dai fitaren Sani Garka dan Batta ke da wuya sai ga Shamsu Kura wakilin talaka na PDP da ke cewa su ƴan demokaraɗiyya ne, don haka ba za su bari mutane irin Sani Garka su rika cin karansu babu babbaka a siyasa ba.
bai kamata ka zama karam farautar wasu ba. Wannan abu da ka zo ka faɗa akan mai girma deputy gwamnan jihar Kano kayi kuskure, domin kowa ya san wannan zancen ba naka bane. Baka da wani tunani sai maganar kayan aiki, baka da wani tunani na a ciyar da jihar Kano ko a ciyar da al'ummar jihar Kano gaba sai maganar ka buga waya a baka, an yi a dau waya taka, an yi a ganka wane ne kai a siyasa, kuma kana maganar cewa kai ka ci akwatinka ka ci mazabarka, ka manta wayoyin da muka dinga yi da kai, zabe ya rage saura kwana uku, billahi allazi la ilaha illa huwa. Dai wasu za su yi amfani da kai wajen cin zarafin mutane masu daraja masu mutunci, kar ka dauka cewa ko muna APC ko ba ma APC, mu yan demokradiya ne, burinmu demokradiya ta kankama a jihar Kano da kasa baki daya.
Ikon Allah wai na zo ne ya fadi. Shamsu Kure yana PDP yana kare deputy gwamnati na APC, an ya rade raɗin da ake cewa deputy gwamnati yana da alaka da PDP ba gaskiya bane,
ko iya da alaka da PDP ko ba shi da alaka, uba ne shi a jihar Kano kuma dole a mutunta shi. Dan me isa zaka zo ka dinga tallan barau, wane ne barau a jihar Kano? Wallahi alazimu ko ba gawuna a Kano, wallahi Barau bai isa gwamna a Kano ba. Kuma ina so in yi kira ga Audu Ganduje akan buƙatar Senator Barau, ake nema a wofantar da Murtala Sulangaro, kuma Murtala Sulangaro shi yayo Barau uwa, yayi masa uba a siyasance, yi masa riga, yi masa wando, ban ga dalilin da za a ce tun kafin a je ko ina a wofantar da wayannan mutanen. Sannan kuma uwa uba mataimakinka da irfa maka asiri, shi kuma ka wofantar da shi, daman kalaman da kake faɗa ta bayan fage cewa kai ka ci dawakin tofa, to ai baka ci dawakin tofa ba.
Wai dama dan kwankwasiya yana so ya Murtala wani abu a gwamnatin nan?
To ai Murtala aminin mu ne, kuma wallahi bari ka jin gaya maka, ba dan gawuna da Murtala ba, da Ali Haruna Makoda da Hafiz Abubakar, wallahi idan muka yi wa Ganduje wata kwasar, wallahi mutan Kano ya zumbuto masa zanga-zanga. Ina kira ga Sani Garka, ka ja tsufanka, ka ja girmanka, ka san mun san ka.
Shamsu Kura wakilin talaka a jam'iyyar PDP, wanda kuma da shine shirin hangen dalana wannan lokaci ya kammala. Amana din Ahmad Rabiu Jain da kuma Abdulkadir Yusuf Gwarzo, sai kuma Khadija Rabiu Indabawa, Muzammil Ibrahim ya kasai da na gabatar, nake cewa wassalamu alaikum.